الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صاحب البر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركه الحضرة مجلس المنكرة للذات الكبرى من أدلة الأحكام للذات واللفر العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ومكتابك ركاوة وانا مسلاتي لكي أثبت كوير واحد أن أنت تنقل الأزري كلام ركم الكتاب جار بوش يومنا المرونة 20 دقائق ووتا رجب alif da 446 hijriya da kuma ya dace da 21 da watan 1 shekara 2025 miladiya. Za mu tashi kan hadithin Abdullahi dan Umar cikin kitabul hudud, babin da yake bayani akan haddin mazanaci. قال يتي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصفه ورفعه. وأنا حديثي عن samo shi daga sahabi Abdullahi dan Umar da Allah ta tabbata a gare su da shi da babansa. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, daraba wa garraba, yayi bulala kuma ya kora. Wa anna Aba Bakrin daraba wa garraba, hakanan sayyiduna Abu Bakar yayi bulala kuma yayi kora. Wa anna Umar daraba wa garraba, hakanan sayyiduna Umaru yayi bulala shi ma yayi kora. Tirmidhi ya rawaito hadithin, yace marawaita hadithin thiqatun, amintattu ne, illa annahu ikhtalafa fi waqfihi wa raf'ihi, sai dai an yi sabani dangane da wato shin hadithun mawqufi ne ko hadithi ne marfu'i. An yi sabani dangane da karbo hadithin daga sahabi ne shine mawqufi, koko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuwa an jingina wannan batun zuwa ga sahabi ne, ko kuwa ya tabbata an jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadithin wala'alla malan ya kawo shi ne domin ya zama hujja akan waɗanda suke cewa haddin mazinaci wanda bai yi aure ba bulala ɗari ne ba tare da kora ba. Kuma mun karanta da ku a baya ra'ayin jumhurin malamai shine bulala da kora. Har muka tattauna magana akan kora tsakanin waɗanda suke inkarin kora da waɗanda suka tabbatar da kora, su kuma waɗanda suka tabbatar da korar suka yi sabani akan idan za a kori mace yaya abin zai kasance. Mun yi karatu a kai zance mai inganci akwai kora, musamman idan shugaba ya ga hakan ɗin. To malam ya kawo wannan hadisin, wa in kana hadisin ya ce akwai sabani, wato ya inganta, amma yadda sabanin yake shine mawqufi ne ko marfu'i. Wanda suke cewa hadithun marfu'i ne shine yadda yanzu ya zo dinnan a wannan siyakin, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama daraba wa garraba, wanda Allah sallama yayi wani hukunci na bulala ɗari da kora, haka Abu Bakar haka Umar. To danganta abin zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam, wannan shine yake hukunta hadithun marfu'i ne. Idan kuma akan ra'ayin cewa hadithi ne mawqufi, to babu ambaton annabi alaihi salatu wassalam, sai ya zama saƙon shine anna Abubakar daraba wa garaba wa anna Umar daraba wa garaba kuma a wacce riwaya da ta zo a mauqufi din wa anna Uthman daraba wa garaba akwai ambaton sayyidina Uthman da Abubakar da Umar da Uthman kowannen su yayi bulala 100 wa wanda ya zina ya kuma kore shi daga gari to idan wannan riwaya ce in an yi la'akari da wannan hadisin za a ce mauqufi ne tunda ba ambaton annabi alaihi salatu wasallam in an yi la'akari da wannan kuma wanda malam ya kawo sai a ce marfu'i ne to shi yasa malam ya ce an samu sabani tsakanin malamai hadisi wajen tabbatar hadisin wajen kawo shi shin marfu'i ne ko mauqufi ne ala ayi halin hadisi ne karɓaɓɓe da hanyoyinsa kuma ba shi ne kaɗai yake tabbatar da tazribi ba a karatun da muka yi a baya yana tabbatar da tazribi wato korar wanda aka yi wa bulala 100 na hukuncin zina. Hadisi na gaba an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-mukhannafina min ar-rijali wal-mutarajjilati min an-nisa'i وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري an karbo wannan hadisi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da babansa yace ma'aikin tsira sallallahu alaihi wasallama ya la'anci al-mukhannafina min ar-rijal maza masu kokoyon mata wal-mutarajjilati min an-nisa'i da mata masu kokoyon maza wa qala kuma yace akhrijuhum min buyutikum ku fitar da su daga gidajenku rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bardizwa shi rawaito wannan hadisi a wannan hadisin shi kuma yana tsawatarwa dangane da wato yunkurin kamantacceniya da juna tsakanin maza da mata da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anta ma'ana ya tsine da iya yiwuwa wannan tsinuwar addu'a ce yayi ta yi labari ya bayar duka yana faruwa daga annabi alaihi salatu wasallam ko dai addu'ar Allah tsine to kun Allah tsine yace Allah ya tsine wa mai kaza ko kuma labari ya bayar yace Allah ya tsine wa mai yin kaza duka kowanne yana da hatsari kamar da muka yi bayani ko a nan majalisin ko a wani majalisi to kowanne yana da hatsari ko annabi alaihi salatu wassalam yayi tofin Allah tsine da harshensa mai albarka ko kuma ya ba da labari kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sa kaifin wuka ne kaga idan ya ba da labarin sa gaskiya ne aka dukkan wanda wato ya siffantu da siffar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai wannan sifa to yana cikin hatsari ba dan gangane ba don haka daga cikin siffofin da annabi alaihi salatu wasallam ya la'anta abinda kuma la'ana take nufi ne santarwa daga rahmar Allah duk wanda aka la'ance shi an ne santar da shi daga samun rahmar Allah duk wanda Allah ya la'ance shi to ba zai shiga aljanna ba domin Allah madaukakin sarki ya kawar da shi ya nesanta shi daga dacewa da rahmarsa haka tsinuwa tana da hatsari mafi munin sallamar da bawa zai wa Allah zai wa bawa mafi munin sallamar da Allah madaukakin zai wa bawansa shine ya sallame shi daga kofar rahmarsa Allah ce wannan shine hakikanin tsinuwa dukkan siffofin da aka ambata kuma aka danganta su zuwa ga tsinuwa to musulmi na kwarai ya nisance su daga ciki akwai wannan maza masu kokoyon mata al-mukhannifin yan daudu yan hansu masu kokoyon mata ko dai da murya ko kuma da tafiya ko kuma sun dinga kokoyon ɗabi'a dan har ɗabi'a ma suka kokoyo ɗabi'ar raki da tsoro haka kawai dan Dawud zai dinga tsoron iskanci da banza da wasu tsoron kyankyaso tsoron kadangare ya yi tsalle ya lankwasa hannu haka irin yadda wai mata suke. Dan haka yana kokoyon dabi'a ta mata. To wannan dabi'a, wannan mummunar dabi'a tsinuwa Allah ta tabbata a kanta. Ko kuma kokoyon shiga, shiga wacce take banci mata, ya sa tufafin da mata ne suke sakawa. Mare da za ka ga waɗansu yanzu da yake a social media komai ana ganinsa, ana kama mazaje da shigar mata. Yi shigar mata ya tafi rashin gaskiya, a zo gashi a titiye shi, a ba shi umarni ya dinga cirewa ɗaya bayan ɗaya tun daga hijabi. Ta ci ƙarshe sai ka ga har da bureziya da komai kuma namiji ne sun ɓulele. Sannan kuma wasu suna yin hakan ɗin ne da sunan wasa da nishaɗi a wasan kwaikwayo. Akwai su wadda a wasan kwaikwayo sai ji sai shigar mace, sai ya mayar da kansa kawai mace. Ko wadda ya taɓa wasan kwaikwayo a ƙasan nan ya mai da kansa wai ƙawajo. Ya shigar mata, ya muryar mata, ya sa gashi irin na mata. To irin wannan yana da hatsari matuƙa. Yana da hatsari. Yana daga cikin duk abin da aka haramta. To hakan nan kuma mace mai kokoyon maza, ita mace ce da ɗabi'unta da halittarta da maganarta da adonta irin na mata, amma sai ta yi ƙoƙarin kuma ta kallafa wa kanta yin irin na maza, ko irin muryar maza, ko irin tafiyar maza, ko kuma aiki irin ayyukan maza. Maza ne suka keɓanta da wannan aikin, amma sai ta je sai ta siffanta da wannan aikin ita ma, ta zama kamar namiji. Za ga wani lokacin har kamar abin alfahari ana nuna mace wai direba tirela, ana jinjina mata tana jan tirela, tana ɗaukan siminti tirela guda yadda namiji yake ɗauka daga gari kaza ta kai gari kaza. Wannan ayyukan maza ne, ba abin da zai kawo mace sai kokoyon maza, ta maza da kenan. To akwai ayyuka wanda suka keɓanci maza, kai hatta gurare, akwai guraren da suka keɓanci maza bai halatta a gama mace a wajen ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kokoyon juna, saboda yadda Allah ya halicci maza, ya halicci ɗabi'arsu, ya kuma yi musu ayyukansu, to hakan nan ya halicci mata da ɗabi'arsu da ayyukansu. Kuma aka ba kowa aikinsa. Duk sanda aka ce za a shigar da ayyuka cikin ayyukan juna, za a shigar da ɗabi'a cikin ɗabi'ar juna, za a shigar da hali cikin halayen juna, to rayuwar ita ma za ta sunkuya. Ba za ta gudana yadda ya kamata ta gudana ba, za ta sunkuya. Kamar yaya? Ku duba, ku yi nazarin hikimar da ta sa malam ya kawo wannan hadisin a wannan gaba. Ai magana muke akan haddin mazinaci, hukuncin mazinaci. Yanzu an zo ƙarshe-ƙarshen babi, sai malam ya kawo wannan. Ka yi nazari mana, yaya muna cikin karatu akan hukuncin zina, sai kawai mu faɗa karatu akan kan namiji ya kokkoyi mace, kar mace ta kokkoyi namiji. To malam yana kai tunaninka ne zuwa ga mafi munin abin da hakan zai iya haifarwa. In dai maza suna kokoyon mata, mata suna kokoyon maza, mafi munin abin da hakan zai iya haifarwa, wata rana namiji zai kokoyi mace ya kwanta a haushi, wata rana mace za ta kokoyi namiji ta hau kan mace. Don haka sai a waye gari an shiga cikin wata mummunar al'umma, wani mummunan zamani wadda maza suke auren maza, mata suke auren mata. Kuma ya samo asali ne daga me? Daga kokoyon juna. wannan hikimar ce ta sa malam ya kawo hadisin a wannan gaba. To maza su koyi mata zuwa ina wannan ɗabi'a za ta kai mutane, shine zuwa ga luwaɗi. Mata su koyi maza zuwa ina wannan ɗabi'a za ta kai mutane, shine zuwa ga maɗugo. Za a wayi gari al'umma ta maida wannan mummunar ɗabi'a ta mutanen annabi Lutu da mummunar ɗabi'a ta sihaƙi, ma'ana maɗugon mata, ya zama ta samu karɓuwa a cikin al'umma. Kuma wannan ita ce tarbiyyar addinin Musulunci, amma gwamutsuwarmu da afkar irin na ƙasashen yamma da Turawa da irin tunaninsu har ya sa ta hanyoyi na dabara suka shigo mana da wani tsari, washi gender equality yana nufin kallabi tsakanin rauna, babu bambanci tsakanin mace da namiji. Abinda da namiji zai yi mace ma za ta yi, in ta kama ma fiye da namiji, sai ya zama wannan abun ya samu karbuwa a cikin al'ummar musulmi a yau, kuma an yarda da shi. Kuna ganin yadda wannan al'amarin yake ƙara zurfafa, yake ƙara nisa, an karɓe shi, ana ƙoƙarin dasa mata da yawa a kowace irin ma'aikata ba tare da la'akari da ma'aikatar da take ɓanci abin da mata ke bukata ba. A kowace irin sekta, a kowace farastatal, a kowane irin aiki, ana ƙoƙarin a samar da mace. Wani abin takaici da na gani shekara biyu da suka wuce, mun je aikin hajji, na zauna a ƙasar Saudiya, na bacce da daɗewa. To amma da na koma a shekarun baya-bayan nan, sai na ga abin da ya tayar min hankali ba ni tsoro. Sai na ga yara ’yan mata malam, ’yan matan ku na Larabawa ba irin namu ba, ’yan mata malam, iyayen mata. Malam sun fito kan titi suna tallan sim card. Kai Alhaji Bako, idan ka zo yarinya budurwa ta tare ka, tana maka tallan sim. In za ka tsaya, ku tsaya ku yi ciniki, ta karɓi wayar ka, ta cire, ta loda maka, ta ɗora maka sim, ta loda maka abinan shari'a, ne shari'a abinan kati, ta loda maka kati, ta sa maka data in kana so, ta nemo maka network, ta maka duk ayyukan kana tsaye kana kallo, ta yi ta maka. Wani alhajin kaga ma kafaɗarta a jikin kirjinsa ko a jikin kafaɗarsa suna ta hidimar su, ba ta ƙyamarsa. Shi kuma ya zo kusa da Balarabiya, ya manta me ya kawo shi. Nan na ga ‘yan mata a wani kiosk na sayar da sim card, na ga ‘yan mata sun zauna a bayan kiosk ɗin, gashin kansu duk a buɗe, ɗaya a cikinsu na ga tana shan sigari. ‘Ya’yan Larabawa, ‘ya’yan mutanen Makka da Madina. Saboda gender equality ya shiga ko’ina za a duniya. Ya shiga ko’ina. Da muka je mu Arafa da Mina, mun je mu a matsayin advanced team wanda suka fara isa wajen gabanin al’adai su iso. Sai muka tadda ma’aikatan wajen, galibinsu mata ne, su ne ma’aikata masu shimfiɗa katifun alhazai, masu shimfiɗa bershid na kan katifar alhazai, sannan banɗakin da alhazai suke shiga su ne masu wankewa. Har zaman da muka yi Amina da Arafa, in alhazai sun shiga sun yi amfani da banɗaki, mata ne, ‘yan mata suke shiga suke wankewa.
ba wai ban dakan mata aka kai su ba, kawai aiki gender equality ko ina wajen aiki. Hatsarin da ke cikin wannan, kaga yanzu dan an kawo wannan karatun a lokacin da ake karatu a cikin hukuncin zina, ba za ka yi mamaki ba. Wacan aka nufa, to irin kasashenmu kun ga da aka yi nisa yanzu aka gawurta, sai aka zo yanzu ƙoƙari ake a shigar da mata a hidimar siyasa, a ba su makamai na siyasa. Ana yin ciyamomi mata, ana yin kansiloli mata, ana yin kaza mata, ana yin kaza, ana yin kaza. Dama da zaran an ce mace ta tsaya takarar shugaban ƙasa ko takarar gwamna, to kuma ta wayar da kan mata da ke ƙasa, ko ba ta ci ba, balantana in ta ci. Kuma ga su nan ‘yan ingiza mai kan turuwa, wadda suka ingiza mu suka burma mu, domin burmawa ne irin Amerika, har yanzu sun kiyar da mace ta ci zaɓe. Kuma da gangan ne, sun kiyar da mace ta ci zaɓe. Kuma da gangan ne, kai yanzu a tsammaninka da gaske ne da Joe Biden ya janye ya ba wannan matar sai takara da Trump, a tsammaninka da gaske ne? Ai, wasan kwaikwayo ne. Hillary ma da lokacin da shi wannan ya kara da ita, shi Joe Biden shi ne da Hillary, shi Trump lokacin da ya yi da Hillary, ita ci zaɓe. Amma ba za a ba ta ba, saboda ba su shirya mace ta shugabance su ba, amma za su iya kai wa wawaye su ɗauka. Ire-iren waɗannan al’amuran muna ganinsu suna sulalowa a hankali, muna karɓansu hannu bibbiyu, wallahi hatsarinsu ba ɗan kaɗan ba ne. Hatsarinsu ba ɗan kaɗan ba ne ba. Ya zo a wayi gari mace ‘yar cikinka a taro a ba ta ƙatuwar kujera, sai kuma kana cikin ‘yan kallo. Ana zuwa ana faɗuwa ana gaishe ta a farfajiyar taro, kowa yana faɗuwa yana gaisuwa. Mace, abinda muka samu labarinsa a Al-Qur'ani lokacin Annabi Sulaiman da ya tubar da Balkisu, yanzu ya dawo mana. Me, in ba baiwa ta yafi urgijiyarta ba? Ai, sai dai Allah Ta'ala ya rufa mana asiri. So, karɓan abin ba tare da nazari ba, karɓan abin kai tsaye, komai ya shigo a karɓa, komai ya shigo a karɓa, shi yake kai mu zuwa ga haka. Kuma ba Hausa yake inda kwaɗayi da walaƙanci, domin duk kwaɗayi ne, don ba lahira muke nema ba. Wa'innan abubuwan duk sun shigo mana ba ta hanyar neman lahira ba ne, wallahi neman duniya ne. Tunanin ya za a rayu ne, kar a sha wahala a rayuwa, kar a yi talauci, duk tunanin haka ne kai mu ga haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci namiji mai kokkoyon mata, haka ya la'anci mace mai kokkoyon maza. Amma malamai suka ce, wannan fa ana nufin kokkoyo wanda mutum yake kallufin yinsa, kokkoyo wanda mutum ya yi gangancin yinsa. Amma idan kokkoyo ne wanda ba na ganganci ba, haka ne Allah ya yi muryarsa shi wannan namijin, kamar muryar mata. Kun san wani haka? Muryarsa kamar ta mata. In ya buɗi baki yana magana, in baka san shi sosai ba, tsammani za ka yi mace ce. Kuma haka Allah ya muryarsa. Wannan ba yadda ya iya. Ba yadda ya iya. Ko kuma wajen halittar, wani haka Allah zai yi shi haka, jikinsa kamar na mata. Haka a sake, haka laɓatartar. Kuma fiskarsa babu gemu, ba kuma kankara ba ne, babu ne gaba ɗaya. Kaga in kankara ne, ya za a ga fatar maza, ko an kankare ta maza a ganta kamar bayan kadangare mala. Ai, kaga maza. To, amma shi wannan babu ne gaba ɗaya. Hannunsa tibus, fiskarsa kamar bayan ƙwarya. Ai, wata rana irin wannan lokacin sai Sayyidina Umar da ya matsa masa koransa ya gani. eh in yace kwalliya kamar mace ga muryar mata ga jiki irin na mata sai kai bargarin kada wannan mutuna ai namiji gargeje aka san shi ma eh ki kam fatar ka kaushi kire namiji mu ku tambayi matan ma ku ji kun ku san namiji wanda yake da kamannin maza ba ka san namiji mai kamannin mata barai in zaka bibi dabi'ar mata suna san namiji mai babbar murya ba ka san namiji mai karamar murya sai mace tana so ta ji ya kai ku sai ba suna san namiji mai kemu suna san namiji mai gemu suna san namiji giant shi ne san namiji a tsaye yake kikam to mata suna san irin sa ni yadda namiji ya dauki kama irin ta mata sai ga yawanci wata ma da an mata da an yi maganar saurayin ta mata nan da za su bata ce to wannan ku tace sun ga yayi kama da mata su kuka haka wannan kaushin da kake gani aka suka fito aka suka fito to wanda shi dabi'a ce ko halitta ce haka haka Allah ya dabi'a sa kuwa to wannan shi ma'azo a ba shi uzuri sai da shi ma kuma yayi taka tsantsan eh kuma yayi ta kokarin ya ga cewa yana kokoyon maza tunda shi namiji haka akwai mata waɗanda Allah ya yi su da kira irin ta maza mace ce amma muryarta kamar namiji rafkeciyar murya ce da ita sannan kuma haka haka narkekiya ce a halitta ku bambanta tsakanin fa luti da kuma mai girma da girma da luti akwai bambanci akwai mace za ka ganta ba wai lutiya bace ba amma jacciya ce in ta kifa ma mari ce za ka yi tebur aka fada ma ce za ka yi tebur aka fada ma to akwai irin waɗannan mata masu kama da masu kamar maza to irin waɗannan ba yadda aka iya sai dai su yi ta kokarin kokoyon maza eh mata su yi ta kokarin kokoyon mata ke sa mace da ku ga idan ta rasa gashi to tana son ta ga cewa ta samu gashi ta yi shampo ta shafa mai ta goga kaza so ta samu gashi saboda irin gashi irin kirji irin kugu irin mazaunai da ire-iren su ne ta bambanta da namiji a kamanni a tsuffa to shi yasa duk macen da ta san darajar ita mace ce ta san matsayinta na mace za ka gabata wasa da wannan karakara to sai in kirji ne za ta yi ta kokarin ta tashe shi kama da na mata ba za ta bar kirjinta ya kama da na maza ba za ta yi ta kokarin tana gyara jikinta fatarta tana laushi gashinta yana laushi gashinta yana tsayi an gane ko mazaunanta kunkuminta tana waye da sauransu duk za ga tana ta kokari ta ga cewa ta fito a siffofin irin na mace saboda wannan shine mutuncinta shine darajarta duk sanda aka samu gazawa to duk sanda kuma ake kama da namiji to musulunci ya tanadi bambanta tsakanin maza da mata ta dukkanin yadda wato za a iya zama namiji yana nan a matsayinsa na namiji bai yi kama da mace ba mace tana nan a matsayinta na mace ba tai kama da namiji ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akhrijuhum min buyutikum ku fitar da su daga gidajenku ma'ana ku fitar da su daga gidajenku kar ku bar su su dinga shiga gidajenku eh duk mace mai kamar maza to kar ka batta ka dinga hulɗa da iyalanka din namiji mai kamar mata mai kokoyon mata to kar ka barshi ya hulɗa da iyalanka shine akhrijuhum min buyutikum fuddatu daga gidajen ku wato ku raba su da gidajen ku saboda din namijin da yake kokoyon mata to zai yi amfani da wannan damar ne ya rinka cusuwa jikin mata kuma ya rinka ganin abin da bai kamata ya gani ba sannan kuma ya dinga dauko labari yana labarin abin da bai kamata ya bada labarin ba to haka mace mai kokoyon maza za ta rinka shiga cikin maza ta rinka hulɗa da maza da sunan kokoyo amma kuma barna tana faruwa da ita a cikin maza yana da hatsari mutuka to yana kaiwa ne zuwa ga me yana kaiwa zuwa ga mummunar dabi'a ta wato namiji ya namiji ya mai da kansa tamkar mace irin yadda ake biyan bukata da mace a zo a biya bukata da shi ko mace ta mayar da kanta tamkar namiji irin yadda namiji yake biya wa mace bukata ita ma ta zo tana biya wa mace yar uwarta bukata shine mafi munin abin da ɗabi'a za ta kai mutane zuwa gare shi kuma an je wajen an je wajen Bukhari ya rawaito wannan hadisi to dan haka shi wannan idan an same shi shugaba ne zai yi ijtihadin hukunci duk da muna magana akan haddi ne to amma yanzu ba ce akai ga haddin namiji mai kokoyon mace ba ko ga haddin mace mai kokoyon namiji ba amma idan an samu hakan din to laifi ne da ya kai kabira min kaba'irud dhunub tunda aka ambaci la'ana tunda aka ce la'ana to laifi ne kabira ce daga cikin manyan kabarai to tunda haka ne kuwa idan aka kama mai yin sa to ya cancanci ukuba sai alkali ko shugaba ya maka hukunci irin wanda ya dace da shi hukunci irin na siyasa shar'iyya da kuma ta'ziri domin ya zama izina abin da aka riga sauran al'umma Allah ya kiyaye wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama idfa'u al-hududa ma wajadtum laha madfa'an akhrajahu ibn majah bi isnadin dha'if وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ أدرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ أدرئوا الحدود بالشبهات وإدرئوا الحدود بالشبهات أنكر بو حديثي دقى أبو هريرة radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idfa'ul hududa ma wajadtum laha madfa'an kutun kude haddoji ma wajadtum laha madfa'an matikar kun sama musu matun kuda matikar kun sama musu matun kuda akhrajahu ibnu majah ya fidda wannan hadisi bi isnadin dha'ifin ibnu hajar yace da isnadi mai rauni wa akrajahu tirmidhi wal hakim sannan tirmidhi da hashim da hakim sun fitar da wannan hadisi amma min hadisi aisha radiyallahu anha shi kuma hadisin na aisha ne maimakon wancan hadisin abu huraira bilafzi da lafazin adriqul hududa anil muslimin mastata'tu ku tsare haddodi daga musulmai iya da za ku iya wa huwa dha'ifun aidan ibnu hajar yace shi ma wannan din dai dha'ifi ne mai rauni ne sannan sai malam ya sake cewa wa rawahu al-baihaqi an aliyin sannan al-baihaqi ya rawaito irin wannan hadisin daga aliyu radiyallahu ta'ala anhu sai yace min qawlihi amma shi wannan daga magana aliyu su wadancan biyun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan na ukun da ke wajen baihaqi daga aliyu daga magana aliyu kenan mawqufi bilafzi da lafazin adriqul hududa bi shubuhat ku kiyaye ku nesanci haddodi da shubuhohi waɗannan hadisan dukka ma'anarsu guda ɗaya ne inda magana ake ta haddi ko haddin zina ko haddin shan giya ko haddin sata in dai haddi ne mu fahimta cewa hakki ne na Allah madaukakin sarki tsantsa idan aka ce hukuncin wannan laifin shine haddi mazinaci da bai taba aure ba bulala dari haddi wanda ya taba aure jefewa haddi wanda ya sata abin da ya kai rubu'in dinare ya cika sharuddan sata haddi wanda ya sha giya haddi wanda ya kazafi haddi waɗannan hudud hakkokin Allah ne subhanahu wa ta'ala jefewa bulala 100 bulala 80 bulala 80 na hakkokin Allah to waɗannan hadisan abinda suke cewa shine ku yi kokarin kiyaye tsayar da wannan haddi kiyaye aikata shi da iyaye da za ku iya hadisin farko yace in dai kun san matun kuda ku tunkude kar ai amma matun kudan da ake nufi ba shine kada ya tabbata in dai akwai yadda za a yi bai tabbata ba ba wai ya tabbata kuma ku tunkude ba bamban hadisi na biyu yace ku kiyaye iyaye da za ku iya hadisi na uku yace ku kiyaye tsayar da haddodi da shubuha idan akwai shubuha to kar ku tsayar da haddi alhalin hujjar shubuha ce daga cikin shubuha misali a samu tabin hankali ga wanda ya aikata ko aka aikata da ita ko kuma wacce aka aikata da ita a samu tana da awar da ƙarfi fyaɗe aka mata ko kuma a samu tana da awar bacci take ko wani abu aka bata ta sha ko kuma shi yazo yana ce mana tsakani da Allah yana ce matarsa ce saboda kamar su ɗaya da matarsa da haka yazo yana tsammanin matarsa ce ashe ba matarsa bace ba ko kuma shaidu suka ba da shaida amma shaidar su bata karbu ba ko dan ba su cika ka canza wani shaidu suka ba da shaida ko dan ba su cika nisabin shaidu ba da ake bukata ko kuma ba a karban shaidar su kamar mata a irin wannan al'amarin to da sauran abubuwa waɗanda ba za su zama abin dogaro ba a yi amfani da su a yanke hannun ɓarawo ko a jefe wanda ake tuhumarsa da zina ko a yi bulala 180 wannan hujjar ba ta kai ba baka ta kai ta tabbatar da wannan haddin ba saboda ya zama zato bai zama yaƙini ba shi kuma haddin yaƙini ne in an kashe shi tabbas an kashe shi kuma an gina ne akan zato to kun ga bai yi ba ya kamata yaƙini zai haifar da yaƙini bulala 100 ko yanke hannun ɓarawo duka wannan tabbas ne idan an yi to kada a aiwatar da tabbas sai da tabbas duk abin da zai zama babu tabbas to kada a aiwatar da wannan tabbas to amma idan kun kula dukkan hadisan malam yayi kwandemin din su da hadisin Abu Hurairah da na Aisha da na Ali gaba daya kuma lallai kamar yadda malam din ya ambata hadisin farko na Abu Huraira da yace Ibn Majah ya fidda shi da isnadi dha'ifi suka ce akwai Ibrahimu Ibn al-Fadl a cikin hadisin shi kuma wannan Ibrahim Ibn al-Fadl al-Hafiz Ibn Hajar a cikin shi taqribut tahdhib yace mataruki ne yace mataruki ne kuma ya kawo cikin tarhisul habir cewa Imam Ahmad da Ibn Ma'in Yahya da Abu Zur'at Ar-Razi da Abu Hatim Ar-Razi da al-Imam al-Bukhari duk sun ce wannan Ibrahim ibn al-Fadl munkarul hadith. Nabi hadithin nana Aisha shi kuma akwai Yazid ibn Ziyad al-Dimashqi al-Qurashi shi ma wannan al-Imam al-Zahabi yace mataruki shi ma mataruki hadithin Baihaqi shi kuma malan yace min qawlihi daga magana Aliyu to amma suka ce a cikin bai a cikin asnul Baihaqi bai zo cewa kai tsaye daga Aliyu ba ya zo marfu'i ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ma akwai al-Mukhtaru ibn Nafi shi ma Imam al-Bukhari yace munkarul hadith ba a karban hadithinsa to dukkan hadisan ga sunan suna da rauni to amma kuma al-ummar musulunci musamman fuqahaul umma sun karbi wannan ma'anar hano bibbiyu idan isnadin bai inganta ba ma'anar an karbe ta hano bibbiyu kuma ma'anar ta dace da usul da qawaid na shari'a kama daga kiyaye jinane da mutunci da dukiya ka'idar kiyaye mutunci da dukiya da jinane da musulunci ya shimfida a tsakani to wannan alfarmar ta girme ayi amfani da abin da bai tabbata ba a keta ta duk wanda za a tsayar masa haddi ko dai a keta alfarmar jininsa ne ko a keta alfarmar mutuncinsa domin irin haddi na zina in na bulala ne ko haddi na kadafi da alqur'ani ma yace wa ulaika humul fasiqun wa la taqbalu lahum shahadatan abada har abada kar ku kushe da su ulaikumul fasiqun fasikai ne an masa bulala 80 sannan duk da haka kuma an bi shi da cewa ba za a karbi shaidarsa ba kuma fasiki ne mai sunansa a gari kaga idan ba a samu tabbas na laifin da yayi ba kuma aka yi masa wannan hukuncin kaga an keta alfarmarsa da abin da bai da tabbas kai ko da a ce hukunci ne na jefewa aka jefe mutum da sunan yayi zina kuma ba da tabbas ba to za a waye gari an keta alfarmar mutuncin iyalansa sai zama duk zuriyarsa ƴaƴa da jikoki a jaha wannan je ai wannan kakansa jefe shi aka da ne kuma an ce a nemo abin da ya tabbatar da laifin zinan sai a samu kame-kame kuma an riga an zartar ko a yanke masa hannu kuma babu wani tabbaci don haka malamai suka ce alfarmar jina nan da dukiyoyin da mutuncin ya wuci a yi amfani da gamagarin dalili a yi amfani da zace-zace a keta wannan alfarmar wannan ka'ida ce ta addini duk musulmi na da kariya a jininsa da mutuncinsa da kuma dukiyarsa sannan suka ce abin da yake ƙara ƙarfafar karantarwar waɗannan hadisan abin da ya faru a kissar ma'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ko dai awala masta aw qabbalta ko dai kiskai ko dai tabawa kai ko dai runguma kai duk wannan mafita ce yake kokarin bashi kaga idan wancan hadisin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku tunkuɗe haddi daga musulmi matakar kun san matunkuɗa in an ce bai inganta ba ai yanzu abin da yake gaya wa ma'is din nan matunkuɗa yake bashi dan haka zamu ce isnadin bai inganta ba amma ma'anar iskar ma'is ta nuna mana ma'anar tunda Annabi alaihi salatu wassalam yana ta kokarin bashi matunkuɗar haddi ko dai kaza kai ko dai kaza kai ko dai shi kuma yana kaucewa yana cewa a'a sannan haka kissar Ghamidiyya da muka karanta da Annabi alaihi salatu wassalam ta je sai ta haihu haddi za a tsayar mata amma aka ce ta je sai ta ba ce aka aje a kulle ta ko a daure ta ba ta tafi abinta sai ta haihu kadai abinda aka cewa iyayenta ku kyautata zama da ita kuma ba tsaranta aka ba su ba ba kuma belinta aka ba su ba. Wannan dama ce ta za ta iya guduwa, za ta iya canza ra'ayi, za ta iya kawo wata fahimta daban. Sannan da ta zo ta haihu ma aka ce ta je sai ta yaye. Dama ce za ta iya guduwa, za ta iya canza ra'ayi. Duka tamkar kamar ba a so a yi mata hukunci. A kissar Ma'iz akwai riwayar da ya tabbata cewa Ma'iz da ya ga tabbas kashe shi za a yi, har yana cewa ku maida ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ban san kashe ni zai yi ba. Da suka zo suna gaya wa annabi alaihi salatu wassalam, ya ce kuma halla taraktumuhu, kuka kasa barinsa kuma? Yana ce ku mai so shi wajena, kuka kasa barinsa? To kun ga wannan duk yana nuna cewa ko da wannan hadisin bai inganta ba da isnadi, to ma'anarsa ta tabbata. Sannan haka hadisin na Aisha, ku karewa musulmai haddodi mastata'tum, duk iyaye da za ku iya. Annabi alaihi salatu wasallam ya nuna cewa iyaye da za ku iya, ku kare haddodi daga musulmi ku yi. A daina sakacin tsayar da haddi, ba gwaninta ba ne wa addini. Kana alkali ka ce ka kama, ka yanke hukuncin rajam, ko ka yanke hukuncin yanke hannun ɓarawo, ba gwaninta ba ne kai wa addini. Lokacin da aka ce an ƙaddamar da shari'ar musulunci a Najeriya a jihar Zamfara, mun yi ta murna, mun yi ta farin ciki. Amma saboda ƙarancin sanin shari'a a wancan lokacin, har so ake a ce an yanke hannun wani. Na akwai wani wanda aka ce ya saci bijimi an yanke hannunsa, an yi gwaji a kansa, kamar marmarin abin ake yi. Wa da la'alla da za ka bi shari'ar daki-daki, wa la'alla za ka ga cewa bata cika sharuɗan a yanke hannu ba. Amma saboda lokacin akwai hamasa, akwai hamasa, duk wanda ya ji an yanke hannu sai ka ce Allahu Akbar, an yanke hannu wani. Me kun za ku iya bakin ƙoƙarinku? Na gaya muku mun taɓa ganawa da alƙalin alƙalai na Mountain Kato Madinatul Munawwara. Sai a cikin tattaunawar da muke, sai aka zo batun haddi, musamman na zina. An taɓa yin haddin zina, an taɓa yin haddin rajam. Sai ce a tarihin shari'ar musulunci ta ƙasar Saudiya ba a taɓa rajamu ba, ba a taɓa ba. To me yasa? Saboda kafin tabbatar abin, tunda ba za a yi ba sai da yaqini, to kafin a samu yaqinin wahala gare shi, wahala gare shi. Yanzu ko sata, yanzu kar ku sha mamaki, ko sata da ake kaiwa ƙararraki kotuna, wannan ya saci waya, wannan ya saci batirin mota, wancan ya saci mashin, wancan ya saci kaza, ko irin wannan ɗin da kuke gani, wanda zai kai ga har hukunci ya tabbata za a yanke masa hannu, kaɗan ne ba daga cikin da yawa da yawa ɓarayin da ake kaiwa. Saboda sai an san wani sharaɗin bai cika ba, bai cika ba. Idan kuwa sharaɗi da zai sa a samu yaqini bai cika ba, ba hali a tsayar da haddi, domin in an tsayar ba a yi wa Allah gwaninta ba. Makar a ce shari'ar Allah aka bi. Shari'ar Allah shi ne a yi taka tsantsan. Shi Allah ɗin ba wata mamora ba ne a gare shi cewa a yi haddin. Izina ce a gare mu, kar kuma mai garajen yi, saboda irin tasirin da haddin yake yi a cikin zamantakewa. Almuhim, waɗannan hadisan ta fiskar isnadi ba su inganta ba, amma ta fiskar matani, to mataninsu ma'anarsa ingantacciyar ma'ana ce, kuma akwai abubuwan da suke ƙarfafa ma'anar. An fahimta ba? shi kansa Ibn Hajar shi yasa za ku ga ya ci kawo su iri ɗaya daga sahabbai daban-daban. Wani saƙo ne ya ƙunsa a ciki, inda guda ɗaya ya inganta ƙarshe da ɗaya zai yi amfani. Amma rashin ingancin su sa ya jero su kuma daga sahabbai daban-daban har guda uku, duka don ya nuna maka cewa zancen fa ya yawaita ba daga ma mutum ɗaya cikin sahabbai ba, ba kuma ta hanya guda ɗaya ba, daga ta hanyoyi daban-daban. Kuma dama al'adar malaman hadisi, idan hadisi ya yawaita hanyoyi, hanyoyin kuma suka bambanta, marawaita suka bambanta, kuma duka sai aka rashin dace hanyoyin duka ba sa inganta, to fa wannan barkate ɗin yana ɗan sanya wani abu a zuciya cewa akwai wani tsofa ne, akwai wata alama ta ingancin wannan abu. Domin wannan zancen inda ba a taɓa yinsa ba, inda ba shi da tushe, inda ƙirƙirarsa aka yi, ba zai zo daga mabambanta juna ba, daga hanyoyi mabambanta ba, don haka yana da tushe, kawai dai bai cika sharuɗan karɓa ba, don haka ba a karɓe shi ba, amma kuma ma'anarsa tana da tushe, akwai alamar ƙanshin gaskiya. An karɓo hadisi daga Abdullahi ɗan Umar, kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ijtanibu hadhihi al-qadurati allati naha Allahu ta'ala anha, faman alamma biha falyastatir bi satrillahi ta'ala waliyatub ila Allahi ta'ala fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alayhi kitab Allahi ta'ala. Rawahu al-Hakim wa huwa fil Muwatta min marasil Zaid ibn Aslam. Wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu hadhihi al-qadurat, kone sanci waɗannan kazanta. Qadurat jam'u qadura, guda ɗaya qadura, kazanta. Qadurat kuma da yawa, ban san jam'in kazanta da Hausa ba. Kazantoti, kazantattuka, kazantinaye, aguro, ku ne sanci waɗannan ƙazanta. Al-qadurat a nan ƙazanta ta aikata zina, ƙazanta ta aikata ayyuka irin na mutanen Annabi Lutu, ƙazanta irin ta maɗugo neman mata da mata. Ku ne sanci ire-iren waɗannan ƙazanta, wadda suke zubar da mutunci, suke keta alfarma, suke canza ɗabi'a. Allati naha Allahu ta'ala anha, wace Allah maɗaukakin sarki ya yi han daga gare su. Faman alamma biha, wanda duk ya auka musu, ai man fa'alaha, man asaba minha shay'an, wanda yaje ya auka wani abu daga ciki, falyastatir bi satrillahi ta'ala, to ya ɓuye da ɓoyewar Allah maɗaukakin sarki. Waliyatub ila Allahi ta'ala, ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Fa innahu man yubdi lana safhatahu, domin duk wanda ya bayyana mana fiskarsa, safha fiska, wanda ya bayyana mana fiskarsa, wato ya tona wa kansa asiri a gabanmu, nuqim alaihi kitab Allahi ta'ala, za mu tsaye da littafin Allah a kansa. Al-Hakim rawaito wannan hadisi, malam ya ce hadisin kuma yana Muwatta, daga cikin marasil na Zaid ibn Aslam, wato kenan cikin Muwatta ya zo shi hadisi ne mursal na Zaid ibn Aslam, ya danganta batun zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ba sahabi ba. Wannan hadisi ko da mursali ne, shi ma ma'anarsa tana samun ƙarfi da waɗansu dalilai. Annabi alaihi salatu wassalam ya hana fallashe-fallashen laifi, mutum ko da akan kansa ne. Kun ga Ma'iz ya zo shi ya faɗa ya ce ya yi, Ramidiyya ta zo ta faɗa ta ce ta yi, an zo wani mutumin ya zo ya ce ɗana gashi nan yana aiki a gidan wane, ya je shi ya yi zina da matarsa, an tattaro su an zo kowa ya tabbatar cewa ya yi. Sannan an kawo Yahudawa, sun kawo su ma a cikin su, Bayahudi ya yi da Bayahudiya, an zo an karanta littafin At-Taura, manzo Allah sallama ya tsira musu da hukuncin Allah, nan ma an yi. To kamar abin da ya zo yi kenan, a ce can gidan an yi, a ce wancan an yi, can an yi, kuma abu ne da ba mutum ɗaya yake yi ba, da mutum biyu ne suke yi. an bata gida biyu, can ma an bata gida biyu, can ma an bata gida biyu. Idan an biye haka kuwa wannan karfin imanin da yake kawo tona tone, anya kuwa to za a san masu daurin aure. Inda aka ce karfin imanin mu ya kai kowa ya kawo kansa, ya kake gani ba matsala? Sai matsala. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai toshe wannan kafar ba, sai aka tafi a haka, sai aka zo ana cewa ai sunna ne mutum ya bayyana kansa, ai sunna ne mutum wani da ya ji karfin imani sai kawai ya je kotu, wancan ma ya je kotu, wancan ma ya je kotu. Sai la wannan ma ashe la ashe yan zamanin gulman nan shikenan, ai ta dauka a social media ana yadawa. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukakin sarki ya sanya, wato mai hikima ne, kuma Allah madaukakin sarki ya riga da ya jagoranci harshensa, baya faɗa sai daidai, tun kan ya bar duniya ya ce to nisanta dai ku nisanta tun da amana, laifi dai laifi ne. Idan a duniya ba ma hukunci ba ranar lahira, Allah madaukakin sarki in ya ga dama zai maka hukunci, laifi dai laifi ne. Kaba'ira dai kaba'ira ce, ku bari ku bari, ku nisanci wannan kazurat, wannan kazanta, tun da Allah ya riga da ya hana wannan zancen farko kenan. Sannan kuma zance na biyu, duk wanda kuma tsautsayi yasa ya je ya fada, shedan ya yaudare shi yasa ya je ya fada, kuma yayi ya gama cikin nufin asiri, to ya kuyar da kuyar da Allah ya masa, tunda Allah ya sa ba a ganshi ba, asirinsa ya ruhu, to a tafi a haka amma ya tuba. Kada ya je wa Allah a haka bai tuba ba, amma ya tuba. Idan kuwa ya zaɓi zai bayyana kansa, to in dai ya bayyana kansa ya tabbata za mu tsaye masa littafin Allah. Kun ga an yi hannunka mai sanda, ko ba komai dai abin zai ragu? Eh, abin zai ragu. Saboda ai da su suna yi ne suna ganin ba dama tubar, ko la Allah suna ganin tubar ba za ta wadatar ba, ko la wal Allah suna ganin gwaninta ne hakan ɗin. Amma yanzu da aka ɗan ba su ki, aka ba su satar amsa, to shikenan an rage yawan masu fallasa kawunansu. To wannan hadisin, hadisi ne ingantacce, abin da yake ƙarfafarsa kuma ya zo shi ma cikin Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun, kowa cikin al'ummata, kowa cikin al'ummata wato yana cikin aminci, kuma zai dace da afuwa da yafiyar Allah da amincin lahira ranar alkiyama, illa al-mujahiruna, amma banda masu bayyanawa. Kowa yana iya dacewa da amincin Allah duniya da lahira, illa al-mujahiruna, amma banda masu bayyanawa. Sai ce wa inna min al-mujaharati, kuma lallai yana daga bayyanawa, an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan, mutum ya je ya aikata wani aiki da daddare na laifi, thumma yusbihu faqad satarahu Allah, sannan ya wayi gari Allah ya suturta shi ya rufa masa asiri, fa yaqulu, sai kuma ya dora cewa ya fulanu amiltu al-barihata kaza wa kaza, sai kuma ya dinga cewa wane amiltu al-barihata, jiya da daddare kina al-bariha, jiya da daddare na aikata kaza da kaza, wa qad bata yasturuhu rabbuhu, alhalin ya kwana ubangijinsa yana masa sutura, wa yusbihu yakshifu sitra Allahi anhu, shi kuma ya wayi gari yana kware wa kansa rufin asirin Allah. Shine mai bayyana zunubi. Kaga kenan wannan hadisi ya nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da al'ummarsa cewa su zam masu kuya da boyewar Allah, masu rufa kansu asiri, masu tuba tsakaninsu da Allah. Amma idan suna bayyana abinda suka yi, musamman ma mai bayyanawa ta fiskar labari ba ta fiskar neman hukunci ba, ai mai bayyanawa ta fiskar neman hukunci nasa al'amarin mai sauki ne, dida shi ma ba a son hakan din. Amma mai bayyanawa ta fiskar labari, to kuma shi kam ai yana cikin babban laifi, yana cikin kaba'ira. domin me? Domin an tobe masa amincin duniya da lahira. An tobe masa amincin kuma suna nan masu tallan kawunan su, masu ba da labarin su. Akwai su a maza, akwai su a mata. Mujahara ma irin ta wannan zamanin har ana samun masu yi akan titi. Tambadaddu a tasha ko a kasuwa. Wai sai ka ji an baka labari, wai yarinya ta kalubalanci yaro matashi in ya cika shi dan iska ne, ko shi ya kalubalance ta in ta cika ita yar iska ce a kasuwa ko a tasha, sai su fara kwabewa. Sai an samu dattawan tasha ko dattawan kasuwa, su ne wanda za su dan tsawatar a fafare su. In dattawa ba sa kusa kuma a yi ta ihu ana kallo. Duk wannan ya faru a kusa a garuruwan kusa, ba wai nesa ba. To ka mujahara, labari ma ya zama masifa, ya zama mutum ya tobe wa kansa amincin duniya da lahira a labari. Ina ga aikatawa akan idan mutane? Ina ga aikatawa akan idan mutane? Allah ya kiyaye. To haramun ne mutum ya zama mai bada labarin laifukansa ko ya zama mai bayyanawa. Kuma za mu haƙura da wannan gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka tara mu cikin ladan abin da muka daidai, abin da nake so ya Allah gafarta mani. Wannan shine ƙarshen babi, sai babun haddin kadafi idan Allah ya kai mu karatu mai zuwa. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bi huda. Yace shine yake gidan haya, kuma magadan mai gidan ya bashi notice dan Allah mallan yana neman addu'a a gare ni. Allah ya hore masa nasa gidan. Allah madaukakin sarki ya hore maka, Allah ya raba ka da gidan haya, ya maka arzikin gida ya wadatacce. Duk wanda yake da bukata irin taka Allah ta'ala ya biya masa. Sannan yace yana da yaro dan shekara 2, har yanzu ko zama baya yi. Wuyansa ne bai tsaya ba sakamakon sharatuwa. Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya. Allah ya tashi kafadarsa. Allah ya karfafe shi. Allah ya raya maka shi ya sa mai albarka. Wannan kuma yace da fatan an yi lafiya. Wani bawan Allah ne kudin mutane ya karye mar a taya shi da addu'a, Allah ya bashi ikon biya. Ubangiji Allah ta'ala ya bashi ikon biya, Allah ya kawo masa da sauki, ya sanya albarka cikin dukkan abin da ya bashi nan gaba. Wannan yana neman addu'a da ta 'yan uwa musulmai akan cutar damuwa ta waswasi da take damunsa na tsawon shekara 1 kenan. To Allah ta'ala ya baka lafiya, Allah ya yaye maka, ya sauke maka, Allah ya baka fahimta tsayayya. Wannan yana son a haska masa ma'anar waɗannan kalmomin. Mustahili. To, ko mustahidi ne? Mustahidi da muttabi'i da at-taqlid. To, duka istilahi ne na usul. Mustahidi shine wanda ya kai ya zakulo hukunci daga dalilai saboda tumbatsa ilimi. Muttabi'i kuma shine mai bi. Mai bi bai kai ijtihadi ba, amma ya kai zai fahimta da dalili kuma ya bi. Taqlidi kuma shine mai bi ido a rufe. Bai san me yasa aka ce ya gabar ba ya gabar, bai san me yasa aka ce ya yamma ba ya yamma. Yana son a dan ja hankalin masu yaɗa shubha hadarin hakan. Wani ne ke faɗin wai hadisi sahihi ba lallai bane Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, matukar ba mutawatiri bane, wai silsilarsa zuwa sahabi ne babu matsala, amma ba lalle annabi sallama ya faɗa ba duka kasancewar sahihi duka kasancewar sahihi shin hakan ba wani ba wani nau'i ne na sukar hadisai ba nau'i ne na sukar hadisai fikra ce mummuna fikra wace tana da hatsari sosai sukar ahadith ahad sukar hadisai ahad wato hadisan da ba mutawatirai ba akwai wadannan afkar din ko ina jin jiya ko shekaran jiya naga wani babban limami daga cikin limamai a kasar nan yana jijiyar wuya cewa ko hadisi ya inganta ba ko ana nufin wallahi tallahi yana rantsuwa ba ana nufin wallahi tallahi manzo Allah ya faɗa ba me kai shi da wannan zancen harka ba taka bace ba harka ba taka bace baka da masaniya a wannan hidimar baka da masaniya akan wannan hidimar ko nusus na shari'a ko dai ya tabbata a samu sabanin fahimta akan ma'anarsa kamar ayoyin alqur'ani babu suka na tabbatan aya ta alqur'ani amma fahimta kuma tana bambanta ko kuma hadisi a samu sabani a ingancinsa a samu sabani akan ma'anarsa wanda kuna gani muna karantawa ko kuma babu sabani akan ingancinsa amma a samu sabani akan fahimtarsa wannan duka babi ne na ijtihadi shi kuma babin ijtihadi babi ne da amana zunun an gane ko kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana haka ne domin ya sauƙaƙe mana rayuwa inda babu ijtihadi rayuwar ba za ta zama a take haka ba don haka wannan duk yana babin ijtihadi ne malaman hadisi da Allah madaukakin sarki ya musu baiwar bin diddigin hanyoyin hadisai da tabbatar da ingantacce da wanda ba ingantacce ba sun yi zurfin ilimi da fahimtar al'amarin fiye da yanda kai kake tsammani idan ka samu wani wanda ya kware akan abin ya san kan abin rantsuwar ma zai maka yace billahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi manzon Allah ya faɗa saboda abin da ya sani kwarewar da yawa al'amarin ya kai ga wannan sakun da yake gefe na dinnan ya kai ga ya san kowa ciki da bai ya san su ba sanin shanu ba har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu akan su fiye da karatun da kai wa Fatiha dan haka in labari ya iso masa ta hanyar su me zai hana shi rantsuwa cewa manzon Allah ya faɗa ko manzon Allah ya aikata suna cewa mafi ingancin isnadi a ce maka Maliku Nafi'u Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san wannan jeran giyar mazajen me zai hana ya rantsuwa cewa in sun faɗa zance gaskiya ne kuma ko da hadisin ahad ne ba ma saboda a cutar da mutane akan addinin su hadisai mutawatiran guda nawa ne gaba ɗaya galibin shari'ar 80% na shari'ar musulunci ahad ne zunun ne ijtihadi ne to idan aka zo aka sanya wa mutane shakku akan ahad din ana faɗan irin waɗannan maganganun irin su ne sai kaga mutun ya kutsa Bukhari hadisin innamal a'malu binniyati dinnan kowa ya san shi duk sahabbai duk yawan sahabban nan sayyidina Umar ne kadai rawaito shi kuma daga Umar din ma mutun daya daga mai rawaitowa daga Umar din ma mutun daya daga mai rawaitowa daga Umar din ma mutun daya amma dinnan kowa ya san shi kuma yanzu dan tsaban neman ta da kura da ta da fitina da san runto mutum yazo ya ce wannan hadisin ba mutawatiri bane dan haka wallahi annabi bai faɗa ba ko kuma baka isa karanta cewa annabi ya faɗa ba kawai dan mutum ne san rikici ba mutawatiri bane amma kowa ya san shi to irin sa ne fa ake so a nuna maka cewa akwai yuwar annabi bai faɗa ba irin hadisi inna mal amalu bin niyyati ta ga wasa da shari'a ne Allah ya kiyaye yace idan aka ce waɗannan kazanta to jam'i kenan, in aka ce wannan kazanta ɗaya kenan alafazi. To ya dan Hausawa ne ya rubuto. Idan aka ce waɗannan kazantar shine an yi jam'i, idan aka ce wannan kazantar shine guda ɗaya, zan dan yi dabara. Ina jin na faɗi hakan aiki. Yace shin ya zama wajibi ne sahun da ya taso daga cikin masallaci sai ya yi daidai da sahun da yake harabar masallaci, musamman kamar a sallar Juma'a, saboda ya ga mutane suna yawanta da jijiyar wuya akan haka. Idan an tayar da sallar, za ka ga na wajen masallacin suna muhawara sai sun jera da sahun cikin masallacin. To abun guda ɗaya ne, idan na wajen suna ganin na cikin, to jerawa za su yi. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya ganin ka sahun farko har ƙarshen yadda ya tsaya ko wajen masallaci ne, ya fi tsari ya zama ana ganin sa tare akan abarwatsai. To idan na wajen suna ganin na ciki, su jera, ya zama gini ne kawai ya yi shamaki tsakaninsu. Kamar a cikin masallaci ne idan akwai fila, in fila ta raba sai ka ce sahu zai iya gocewa? Dan fila ta raba, ai ba za a ce sahu ya goce ba ko? A ce to tunda wannan sahun ya kawo fila, to shi jerinsa ya tsaya, yanzu wannan shi ya ɗauka daga yadda aka dama. Shiga tsakanin fila ba zai hana su jeruwa ba, sai dai ta zama ita ce ta raba tsakaninsu, to haka gini. Amma idan ba sa ganin cikin masallaci kwata-kwata, to wannan ba buƙatar sai an samu wani dillali ya shiga cikin masallaci yana dubawa yana aunawa, sai ta ɗauki sahunsu su ma yadda sahu yake a waje, shikenan, ba buƙatar sai an jera. An gane bambancin ba? Allahu ta'ala a'lam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله